This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yako makerin ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Alhamis 22 ga watan Agusta shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanan labarai.
To baba, ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya ce sannu a hankali sojojin kasar na karkatar da ayyukansu daga Gaza zuwa iyakar arewacin kasar da Lebanon. Tsohon shugaban Amurka kuma dan takarar shugaban kasa karkashin jama'iyyar Republican Donald Trump ya fito gangamin yakin neman zabi a karo na farko a bayyanar jama'a cikin tsatsauran matakan tsaro tun bayan yunkurin kashe shi da aka yi a watan jiya. Sannan mutumin da zai zama mataimakin shugaban kasar Amurka idan jama'iyyar Democrat ta ci zabi Tim Walz da tsohon shugaban kasa Bill Clinton na daga cikin jigajigan jama'iyyar da suka yi jawabai a babban taron kasa na jama'iyyar a jiya Laraba rana ta uku a birnin Chicago.
Kanan labaran kenan.
Thank you first of all to Vice President Harris. Thanks for putting your trust in me and for inviting me to be part of this incredible campaign.
Muryar dan takarar mataimakin shugaban kasa a jam'iyyar Democrat kenan Tim Walz yayin da yake jawabi a Chicago a babban taron jam'iyyar a wuni na uku. Iyalai da dangi na sarkin Gobir mai martaba Isa Muhammad Bawa da ma al'ummar daular Gobir na ci gaba da nuna alhidi akan rashin sarkin wanda ƴan bandiga suka kashe bayan ya shafe sama da sati uku a hannunsu.
Mutuwa wangar ta shigo ta shigo mu cikin tashin hankali tunda muke a duniya ba mu taɓa shiga tashin hankali ba kamar irin wanga. Muna roƙon Ubangiji duk wanda ya sani don faɗa ta cikin wannan hadari Allah ka wulakantar da shi tun daga duniya ka hamu shi daya.
Kamar kowace safiyar Alhamis yau ba muna tafi da shirin domin iyali na Alheri Grace Abdu. Har yau dai shirin na duba batun dokokin kare haƙƙin kananan yara a Najeriya. Amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya ce sannu a hankali sojojin kasar na karkatar da ayyukansu daga Gaza zuwa iyakar arewacin kasar da Lebanon yayin da Isra'ilar da mayakan Hezbollah masu samun goyon bayan Iran suka yi musayar wuta a takan iyakar a jiya dinnan Laraba. Daga bisani a jiya Laraba din, shugaba Joe Biden na Amurka da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu sun yi magana ta wayar tarho kan barazanar da Isra'ila ke fuskanta. Shugabannin biyu sun tattauna kan kokarin da Amurka ke yi na tallafa ma Isra'ila kan abin da suka kira dukkanin nau'ukan barazana daga Iran ciki har da kungiyoyi masu nasaba da ita irin su Hamas da Hezbollah da kuma Houthi wanda zai hada da girke sojoji da kayan yaki da Amurka ke ci gaba da yi a yankin a cewar fadar White House. A karo na farko da ya fito gangami tun bayan yunkurin kashe shi da aka yi a watan jiya, Donald Trump ya hau mumbari a bayyanar jama'a a jihar North Carolina don ya yi jawabi kan batun tsaro a kasar a matsayin wani bangare na zagaye da zai yi na tsawon mako guda a fadin kasar don kawar da hankalin mutane daga 'yan jam'iyyar Democrat da babban taronsa na kasa. Saura kwanaki 76 mu ci zabe a wannan jiha kuma za mu ci kujerar fadar White House a cewar Trump a dandalin Aviation Museum and Hall of Fame da ke North Carolina a mumbarin da aka yi ma gabansa kariya da gilashin da harsashi bai ratsawa. An kuma zagaye filin wurin da wasu kwantenonin zuba kaya don samar da ƙarin shamaki da kuma toshe duk wani buɗi na hange daga nesa. Har ila yau an girke jami'an tsaro dauke da bindigogi a kan rufin jiragen da ke kusa da wurin taron inda aka girke wasu tsaffin jiragen sama a bayan mumbarin da kuma wata kirkikiyar tutar Amurka. Mutumin da zai zama mataimakin shugaban kasar Amurka idan jam'iyyar Democrat ta ci zabe Tim Walz da tsohon shugaban kasa Bill Clinton na daga cikin jigajigan jam'iyyar da suka yi jawabai a babban taron kasa na jam'iyyar jiya Laraba a Chicago a rana ta uku na wannan taro na tsarirriyar hanyar gabatarwa da kuma tallata sabuwar yar takarar shugabar kasar jam'iyyar Kamala Harris da kuma irin kiraye-kirayenta ga masu kada ƙuri'a. Walz, gwamnan jihar Minnesota, wanda magoya bayansa ke masa ganin mai sauƙin kai, malami, koci kuma mahaifi, ya gabatar da kansa ga 'yan ƙasa, ya miƙa babban saƙon yaƙin neman zaɓensu da kuma maudu'in daren jiya ɗin na cewa muddin Donald Trump ya samu wa'adi na biyu, to zai tauye nau'ukan 'yancin jama'a. Daren na uku na wannan babban taro shine farkon sauyi daga salon kazar-kazar da aka yi ta yi har zuwa daren ranar Talata zuwa maudu'in da masu shirya taron kewa lakabi da gwagwarmayar kwatan 'yancinmu. Kamala Harris dai na nuna cewa tsohon shugaban kasa Trump na barazana ga tsarin demokradiyyar ɗungurungun da kuma 'yancin zubar da ciki da dai sauransu.
An jima kadan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniyar. Amma kafin mu kai ga babban taron jam'iyyar Democrat ta nan Amurka, iyalai da dangin sarkin Gobir, mai martaba Isa Muhammad Bawa da ma al'ummar daular Gobir na ci gaba da nuna alhini akan rashin sarkin wanda 'yan bandiga suka kashe shi bayan ya shafe sama da sati uku a hannunsu. Yanzu haka 'yan Najeriya na ci gaba da nuna alhininsu akan rashin marigayin wanda Allah ya yi wa cikawa duk da kiran da ya yi na a ceci rayuwarsa kafin ya bar duniya. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Sunana Umar Aliyu Ajiyan Gobir, mai magana da yawun majalisar masarautar Sabon Birni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah cikin iko ne da iyawa ta yi yawa shugabanmu, obanmu, jagoran ƙasar Gobir duk gaba ɗaya rasuwa. Da fatan Ubangiji Allah shi mishi rahama, shi da shi yahi mishi duk kurakure ne. Sannan waɗanda suka yi ɗauki nauyin waɗannan abubuwa sun kai me su kuma su zauna ga su ga duniya. Kuma mu a madadin dukkan sarakunan da akwai na majalisar masarautar Gobir suna miƙa ta'aziyyarsu ga iyalan mai martaba sarkin Gobir.
Da misalin ƙarfe 10:30 na daren jiya Laraba ne dukkan dangin marigayi sarkin Gobir suka tabbatar da cewa sarkin ya bar gidan duniya.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni nan mai magana ne kanin shi ne kuma marafin Gobir hakimin Sabon Birni, domin mun tura wakilanmu sun je su kai mu mutanen na 'yan ta'addan nan kuɗin fansa. An je da kuɗi miliyan 60 da babura guda daya. Bayan inda an kai alkawari da su an je gurin, ana zuwa wurin suka zo da Kabiru suka nuna cewa Allah ya yi mu mai girma sarkin Gobir na suwa tun jiya kuma sun danne shi a wurin.
Tun da misalin karfe 2 na rana ne aka fara samun labarin rasuwarsa ta hannun magajin garin Gobir Shu'aibu Gwanda Gobir.
A yanzu nake samun labari daga Shinkafi ta hannun magajin Shinkafi. Shi ya yi min kumfanin wannan, ya ce ya aika inda ake magana da mutanen nan wanda ya ji ya iske gawan sarkin Gobir jiya da la'asar aka harbe shi.
Sai dai duk a lokacin danginsa ba su sallama suka tabbatar da kisansa ba, kamar yadda ɗansa Sarajo Isa Bawa turaken Gobir yake bayani.
A'a, wayannan ba su da tabbaci suna Sokoto. Kuma still yanzu muna communicating da wayanda sun ka ce wurin nan, sun ce saura kaɗan. Yanzu na yi magana da su, sun ce min saura kaɗan da Allah mu ƙara haƙuri. Sannan kuma shi ɗayan ya nuna min wanda aka communicating da waya, ya nuna min wallahi wallahi ya nuna su, ya ce ya ji murya shi.
Bayan tabbatar da rasuwar tasa, iyalansa sun samu kansu cikin rudu da tashin hankali a cewar wasu daga cikinsu. Hajiya Umma ita ce mai ɗakinsa da ta bayyana cewa
rasuwa ta yanzu sai dai mu yi hankali da ta. Duka 'yan uwa kowa shi yi hankali. Allah shi ya yi mishi kurakuransa. Allah sa ya huta.
Ita kuwa Aisha zaman ɗaya take ga sarkin.
Mutuwa wanda ta shigo ta shigo mini cikin tashin hankali. Tun da muke a duniya ba mu taɓa shiga tashin hankali. Hankali ba kamar irin wanga. Shi a komi na mu, karatu na komi na, ya aurar da ni. sai na lura ta same ni shine ke gido hadiya ta yanne mu ko yana da ko baya da dan ya roha mana asiri tunda nake a duniya bai taba ni abin da ya bata min rayuwa ba muna roƙon ubangiji duk wanda ya sani din fada ta cikin wannan hadari Allah ka wulakantar da shi tun daga duniya ka hamu shi daira
al'umma dai a sabon birni na ci gaba da zaman zulumi tare da jaddadayin kira akan matsalar rashin tsaro duk da yake sun jima suna kiran ba ai komai ba har ta kai ga cin rayuwar sarki
wannan abin ya muni duk haka muke ƙara kira ga gwamnati ta kawo mana dauki a wannan yanki namu na gabacin Sokoto domin waɗannan mutane suna wurin ƙarin da mu ya kullun abun bukin suke kullun karuwa yake idan abun ya faru kuma a maimakon a dauki mataki akai babu wani mataki da aka dauka sai dai jira me zai sake faruwa kullun kashewa akai akama akashi talakawa guda nawa a cikin dokar daji wanda sun kama sun daure mata guda nawa
yan Najeriya dai yanzu haka suna ci gaba da nuna alhini akan wannan lamarin kamar yadda suke tawallafawa a shafukan su na sada zumunta na yanar gizo tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma dan takarar shugaban kasa Atiku Abubakar na daga cikin muhimman mutane da suka yi Allah wadai da jan kafa da gwamnati ta yi har wannan lamarin ya faru kamar yadda shafin gidan rediyon BBC ya wallafa daidai lokacin hada wannan rahoto babu hukumar da ta fito fili ta yi magana ko ta'aziyya akan rashin basaraken Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
dage da Muhammad Nasir da wannan rahoton ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sa'annan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da dandalin X da ma Instagram yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya
to baba sakatariyar hukumar dakile yaduwar makamai ta Amurka Mallory Stewart ta fara ziyarar aiki a Najeriya inda batutuwan makamai masu guba da yadda matsalar tsaro ke ci gaba da zama babbar barazana a yankin Sahel na yammacin Afirka suka fi dauki hankalinta a wannan ziyarar da ta kai Najeriya inda ta yi bayani kamar yadda wakilin muryar Amurka Hassan Maina kaina ya aiko mana cewa
we discussed what our bureau really is here to focus on which is hearing the Nigerian voice
sakatariyar hukumar shawo kan yaduwar makamai ta Amurka Mallory Stewart yayin da take jawabi a ofishin jakadancin Amurka da kenan Abuja dangane da ziyarar aiki da take yi a Najeriya inda ke cewa ta gudanar da tattaunawa da masu ruwa da tsaki dangane da inda alƙiblar hukumar ta yasa gaba tare da sauraron ƴan Najeriya da irin damuwar da ake da shi da za a yi aiki tare don marawa fararen hula da jami'an tsaro wannan shine abin da muke yi a kasashen duniya a saboda haka wasu daga cikin muhimman batutuwan da muka magantu akai shine yadda za mu yi aiki don jin tabakin bangaren Najeriya wurin yadda za a kyakkyawar amfani da kirkirarriyar fasaha wato AI a dukkan sojoji a kuma tabbatar da amfani da kirkirarriyar fasahar ta bin ka'idoji da sharuɗan ƙasa da ƙasa tare da la'akari da son ran irin da dan adam da kuma sanin cewa hakan wani lokaci na da matukar hadari
lead a conversation for the region
a gaida Hassan da wannan rahoton sakatariya Mallory Stewart dai ta buƙaci Najeriya da ta yi kyakkyawan jagoranci kan wannan al'amari a yankin da ma kewaye a ƙarshe an zargi wani mutumin New York jiya Laraba da yin wasu ayyuka ma gwamnatin China ba bisa ka'ida ba a cikin Amurka inda ake tuhumarsa da tattara bayanan sirri kan canawa masu rajin kare demokaradiyya da kuma ƴan tawaye a cewar ma'aikatar shari'ar Amurka.
Abede Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Babban taron jam'iyyar Democrat na Amurka ya ci gaba jiya inda ya cika wuni na uku da aka gabatar da jawabai. Jigajigan jam'iyyar da dama ne suka yi jawabi kamar Tim Walz, dan takarar mataimakin shugaban ƙasa da tsohon shugaban Amurka Bill Clinton. Wanda ya fara jawabinsa da godewa shugaban kasa Joe Biden kada ya yabawa mataimakinsa Kamala Harris kafin ya maida hankali kan tsohon shugaba Donald Trump. Ya tambayi mahalartan taron shin wa kuke so ya muku aiki a fadar White House yace a shekarar 2024 muna da zabi da ya bayyana karara ni dai haka nake gani
Kamala Harris for the people and the other guy who's proved even more than the first go around that he's about me, myself, and I.
Kamala Harris ta mutane. Shi ko wancan mutumin wanda ya tabbatar fiye da lokacinsa na farko cewa kansa kawai ya sani shi kadai mai cewa shi kadai. Clinton yana fada a Chicago inda ya amince da shigarsa takarar shugaban kasa a shekarar 1996. Akwai Amurkawa da suka yi ikirarin cewa ana hana su yin rajista don kansu samu daman kada kura'a a watan Nuwamba. Wani rukunin matasa da Olivia Juliana mawallafiya a TikTok ta jagoranta sun yi irin wannan ikirarin. Juliana tana cewa
the fact is our right to vote is under attack.
Kake batun gaskiya shine ana kaiwa yancin mu na zabe hari. Jam'iyyar Republican ta Donald Trump tana kuntata mana yin zabe amma ba za mu kyale su ba su shafagar kuma Kamala Harris ita ma ba za ta kyale su ba. Shugaban marasa rinjaye a majalisar dokoki Hakim Jeffries yana cikin jigajigai da suka yi jawabi a rana ta uku wanda shi ma yayi jawabi da ya kayatar da yan jam'iyyar da ke halartar babban taron.
Kamala Harris is a courageous leader, a compassionate leader.
Kamala Harris shugaba ce mai karfin zuciya, shugaba ce mai tausayawa, kana shugaba ce mai hankali wanda za ta samar da kyakkyawar makoma. Ya ce Kamala Harris tana fafutuka ga yancinmu, Kamala Harris tana fafutuka ga iyalinmu, Kamala Harris tana fafutuka ga haɗin kan makomarmu. Ku bar mu mai da Kamala Harris shugabar Amurka ne cikin 47. Su ma taurarin nishadi ba a basu a baya ba, inda suka nishadantar da mahalartan taron kamar shahararren mawakin Amurka Steve Wonder wanda ya jijjiga filin taron da waka kamar haka. A cikin jerin masu jawabi, Nancy Pelosi, tsohuwar kakakin majalisar dokokin Amurka, ita ma ta yi kira ga 'yan Democrat da su taimaka su zaɓi mai takara da zai kare demokradiyyar Amurka. Ta ce Amurka ta shaidi wani mummunan lokaci da aka kaiwa demokradiyyar hari a ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021. Ta ce sun yi tsayin daka sun tabbatar da demokradiyya ta dore, don haka lokaci yayi da ya kamata mu maimaita yin haka, ta jefa wa Kamala Harris kuri'a.
Tace
na san cewa mataimakin shugaban kasa Kamala Harris za ta kai mu wani matsayi na gaba. Dan takarar mataimakin shugaban kasa Tim Walz ya gode wa Kamala Harris da ta amince da shi ta zabe shi ya taya ta takara.
Thank you first of all to Vice President Harris. Thanks for putting your trust in me.
Ya kuma gode wa shugabanni da baki ɗaya 'yan jam'iyyarsa ta Democrats.
So thank you to all of you here in Chicago.
Yau ne dai ake sa ran za a kammala wannan babban taron Democrat a Chicago wanda aka fara tun daga ranar Litinin. To madalla, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tasharar ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na huka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka san ka mai ba.
Na yaro uba da uwa ne, to idan mu kuma al'umma mu muka ce lalle sai namiji kuma namijin nan ya gaza, to mun kashe kanmu.
Idan an samu talent na tattalin arziki ya kamata kai kuma kai atasu
ai muhalli shayi doka ikamata ai idan mutum isa ba ije a jikin sa.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba. Lai Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Lauyoyi da masu kula da lamura suna ganin sakacin iyaye ko rashin sanin tasirin dokar kare haƙƙoƙin ƙananan yara a rayuwar yaran yasa aka watsi da ita a matakin jihohi. A yau bakin da muka gayyata domin haska fitila kan wannan batu sun ce daukar matakin ba sani ba sabo zai sa dukan waɗanda haƙƙin kula da ƙananan yara ya rataya a wuyansu su shiga taitayinsu. Ga wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri da ci gaban tattaunawar da masu ruwa da tsaki da suka hada da barista Bilkisu Ibrahim Suleiman shugabar kungiyar lauyoyi mata reshen jihar Kano da takwaran aikin ta barista Ibrahim Chedi tsohon ma'ajin kungiyar lauyoyi na kasa reshen jihar Kano da kuma magidanci Malam Aminu Muhammad Adam da ke wakilta iyaye a wannan zaman.
Malam Aminu, da zaka ambata mana cewa akwai sakaci daga bangaren iyaye ko wasu daga cikin wata misali. Ya kake ganin ya kamata an karar da su a zaburar da su dangane da waɗannan hakoki na yara da suke kansu kuma su fahimci cewa irin waɗannan dokokin za su taimaka musu wajen sauke wannan nauyi.
Hasafan Adam yana da wani abu idan ba jiya a cikin sa ba to ba zai iya gani yake yanzu misali kamar shekara ta ƙarshen 2019 zuwa 2020 da ake fama da matsala ta COVID-19. Ai kaga mutane ba su kai wannan takunkumi da wajen amma da aka dinga kofin kotun tafi da gidanka a kama wannan an hukunta a kama wannan ai kaga mutane ke yawa suka dinga yanzu da mun kamata a ce a dinga bi titina diyalan in an gani sai a tankace shi jahiltar doka ba uzuri bane in za a hukunta daya biyu wani ba zai sake ba magana ta gundarin gaskiya akwai sakacin iyaye sannan kuma da su kansu hukumomin ko saboda dalilan siyasa ne ko menene gaskiya ba sa abin da idace
barista Bilkisu akwai yara a Borno da suka tsinci kansu a tsari na aikin ta'addanci ga shekarun su a ka'ida doka irin wannan ta ba su kariya amma kuma sun yi aikata aika ba ki ganin wannan yara ɗaya da cikin watakila wurare da inna doka watakila ba ta gaza misali
dan ko ni yanzu ba na yi maganar gaza wata ba ta bangaren wanda za su sa ido na farko daga grassroots wajen dabbakata cewa su dokar sun magana dokar gami mun kuma a namu fahimtar in dai abu na al'umma ne to kamata ya ce da mai unguwa da hakimi da dakaci
da limamai
su aka sa a gaba saboda sun fi kusa da al'umma su kuma dimin da'in mutuwa ki raba su da jama'a su ya kamata ka ga wannan ma issue ne na da ni ma da ne rezo wannan sai suka ce to wannan is subject to review ka san ni a hakika abin da yake janyo lalacewar rangwamen gata na yaran mu shine mun zubar da marriage institution yadda aka saba aure da duk wanda izo zai aure sai an tabbatar da waye shi me ya dabi'un sa yaya mu'amalar sa take kafin a bashi ɗan sannan an ba da ɗan za a dinga bibiya yaya suke kudama yake kula da ke kuma lokacin da an kalula rayuwa dana da sauki za a iya cewa 100% matar rayuwarta a ƙarƙashin miji komai kuma namijin nan ya fita zai siyo mata kayan kwalliya zai siyo mata bayan ci da sha da sutura to amma yanzu rayuwa ta canja mu kuma malam Bahaushe ya ki yarda da reality in the sense that rayuwa ta canja kudin da yake samu yanzu ko malamin makaranta yana ci shi ana ba shi 60 da zai iya dauko mun shinkafa ya sai mai ya sai waye aikin asibiti yanzu duk ba zai iya ba kuma sannan yayi aure ya kulle mace a daka ya hana ta dan wani sana'a sai ya ce shi ba so a gama ta shi to amma ko mu ba za mu iya fito da hanyoyi da za mu dinga sana'o'i
wai Child Rights Act ko Child Protection Act din da ake magana ta yi magana kan wani ke hidisa
ta yi magana akan a kula da well-being na yaro to kula da well-being na yaro uwa da uba da uwa ne to idan mu kuma al'ummar mu muka ce lalle sai namiji kuma namijin nan ya gaza to mun kashe kanmu ba zai ba za ta gudu ba dan ta yi zirafafi shi yasa muke tace baya shi namijin ba zai iya ba kuma mai taimaka mishi an hana ta to dole ne muna so mu gyara zamantakewar mu namijin da zai aure yarka ka yadda ya aure ta sai ka tabbatar da waye shi sannan kuma kafin ka aure da ita ne mun kanka sai ga zuwa Italy ka sai mata ka tabbatar ka mata sana'a ko keke dinki ne ta iya kuma a samu mata yadda abin da zai aure kamata bi duk ɗan majalisu da ƴan local government da suke ci suna taimakawa taimakon su ya zama kamar dubar ruwa ne ba sa fasama da hanyar ci gaban wannan taimakon
barista ce kamar bayanin Bilkisu yana nuna cewa kalubalen da ake samu ko da yin dokar ko aiwatar da ita da kuma matsalar da ake samu a cikin su al'umma yana da nasaba da sha'anin tattalin arziki mai karin bayani idan ka da mutum sai
na yarda da abin da sai dai zan kara kuma kuma daya abun suna tafiya ne gudan da matsala ta tattalin arziki da kuma sakaci ta alo kamar yadda ta faka idan an samu challenge na tattalin arziki ya kamata kai kuma kai adjustment ma'ana kai ma ka daidaita kanka daidai ga wannan
yanayin
na tafiyar tattalin arziki
to amma wacce rawa doka za ta taka ko kuma dokoki irin su child rights act din nan za ta taka
kamar yadda aka fara fadar gazawar ta ya kamata a ce ta tabo ma matsala ta aure tunda aure ina zuwa tunda shi aure shine institution din da yake producing din yara
yake
sai ka je course din da ake samar da yaran ka dan mai gyara kafin ka zo ka ce bayan sun fara an zo su zaka ci gaba da gyara ai a musulunci
amma kuma a bayananka ai ka ce wasu daga cikin sassa na shari'a lo su kamar aka kwafo
suka kwafar mun
wannan aka sa kuma sannan akwai sassa na fundamental human rights wannan section 4 ne ko chapter 4 yawa idan haka ne me kake bukata ku
abin da nake so na ce a koma family lo wanda ya shafi harkar auratayya
iyali kai
iyali a nemo wasu abubuwan na ciki ko kuma wa'anda ma babu su a cikin family law din
a gina su
a zo a incorporation din su a ciki abin da nake nufi shi ne a sa wata ka'ida na duk mutumin da ya san ba zai iya rike mata ne ba to ba zai aure mata ba sai sama da ɗaya ba abin da yasa mutane da yawa za su mamaki a ce a to ayya mutum kamar musulmi yana fara haka ai musulunci cewa ya ɗayar ma so akai mun tsara akamin kuma da ba'a wanda yake da iko yana da ba'a aka ce me ba'a malaman usul da jurisprudence sai suka ce ita ce mutum financial ability da kuma capability na harkar auratayya idan mutum ya zama to ba shi da financial abun nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya je
tattalin arzikin sa ya yi
azumi sai aka ce je azumi in ka koma kuma cikin alkurani ka cewa akai fanki huma da ba bayan an jero duku sai mutara ai mata da yawa amma sai aka ce in kuna jin tsoron ba za ku yi adalci ba ku yi fada me rashin adalci ba ana nufin iyakan ta ita ba san ba har abin da zai biyo bayan ta na yayanta ka zo ka tara matan da za su haifi yayan da kai ka san ai ido ba mudu ba ya san kima ka san ba ka da halin da za ka rike su ka karo mata kana gidan haya fa kuma wani hayan fa kuma wani hayan ka tara mata ba adalci a ciki auren karamin ne in an yi wata doka da ta hana irin waɗannan masu wannan auren na ganganci ba a yi laifi ba shi yasa na ga ma a je source din da ake producing yara shi ma a jono shi a jikin law din to dan a kare su kan aiki su
to Malam Aminu iyaye yawanci a nan lardin an san ku da cujiya in wannan yanzu ga abin da ba rasa yake faɗa ta kace ganin karbuwar irin waɗannan abubuwan idan an shigo da su cikin dokar kasa
ka san mu society namu ne wasu irin mulkadin mutane ne ga abun ma da misali na ka'idar amma ni ilimi ko na addini ko na zamani zai fito ya fada amma wani bai sai ni from nowhere kawai ki abinci zo ce kan italiyani ai mahalli shi doka ika mata ai idan mutum isa ba ije a jikin sa
to madalla mun dauki dogon lokaci kan wannan batu amma kafin mu jingine shi shirin ya nemi sanin tasirin sa maganar aure a dokar kamar yadda waɗansu suka shawarta abinda zamu duba kenan mako mai zuwa kafin nan a madadin bakin namu barista Bilkisu Ibrahim Suleiman da barista Ibrahim Cedi da kuma magidanci Malam Aminu Muhammad Adam sai jagoran tattaunawa Mahmud Ibrahim Kuli da kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ki muku fata alheri
kai mata su ne duniya su ne dadi hindu
to madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma a takaice
to baba ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya ce sannu a hankali sojojin kasar na karkatar da ayyukan su daga Gaza zuwa iyakar arewacin kasar da Lebanon tsohon shugaban Amurka kuma dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya fito gangamin yakin neman zabe a karo na farko a bayyanar jama'a cikin tsatsauran matakan tsaro tun bayan yunkurin kashe shi da aka yi a watan jiya sannan mutumin da zai zama mataimakin shugaban kasar Amurka idan jam'iyyar Democrat ta ci zabe Tim Walz da tsohon shugaban kasa Bill Clinton na daga cikin jigajigan jam'iyyar da suka yi jawabai a babban taron kasa na jam'iyyar a jiya Laraba ranar ta 3 a birnin Chicago
To masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da hantsi za ku ji maimaicin wannan shiri. Amma kafin mu yi sallama da ku bari mu mika ta'aziyya ga iyalan sarkin Bojuwa na Kumasi Alhaji Mamuda Moshi wanda Allah ya masa cikawa a ranar Litinin. To Allah ji kansa da rahama ya kyauta ta karshen mu. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da injiniya mu na wannan safiyar. Ni Baba Yakub Makeri da na shirya na gabatar tare da bada umarni. Nake sallama da ku daga nan birnin Washington DC. Wassalamu.